Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baroti ka san ka mai ba. Ku jama tambaya ni ke da. Ku jama tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin matakan inganta zamantakewa al'umma da koyon darasi daga rayuwar matashiyar da aka yi wa auren dole da ya zama adalin mijinta. Yau shirin domin iyali zai nazarci yadda doka za ta iya yin aiki ba tare da keta hakkin wani ba. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari.
Barsa, akwai abin da ake cewa impunity, wato aikin rayuwa ba hukunci. Idan ba hukunci, kin gaba mai daukar darasi kenan. Wasu na fassara wannan yanayi na rahama kamar abu ne wanda zai bunkasa yanayin impunity a tsakanin al'umma. Can kuma ga batun tsangwama din nan, me zaki ce?
To, kafin dai in tsallako nan, zan yi dan ta'aliki akan abin da malam yake faɗa. Kafin fa ya afu wannan committee ne mai zaman kansa wanda sai an bi matakai hawa har kafin ma a zo ai filterin a tace a cikin waɗanda aka yi listin su. To sai an sake tantabi da rairaya, an tace an kai wani gaci, sannan kuma sai an fa zauna din nan a committee level din nan da wannan relative, an daidaita maganganu, an yi yadda za a yi afuwar, amma dai wannan matakin ana bin sa a daidaita da su. To maganar babu hukunci, ni dai anan ba zan iya cewa babu hukunci ba, domin ko Rahama ta bar gidansa tsawon shekara 7 ba tare da kowa nata, kuma ta zauna a prison an mata shari'a full trial akai, kuma har ta sami hukunci ya haukanta. To an yi hukunci, babu zancen babu hukunci.
Muna magana a barista akan maganar makomata da kuma yadda za ta yi cuɗanya ko mu'amala da mutane tunda ta fito.
To gaskiya maganar nan da malam ya faɗa ta ƙarfin zuciya, ya kamata a ƙarfafa mata gwiwa, kuma shi laifi a ƙa'ida ta criminal case an fi so a samu deterrence, a hana faruwar abu. Ita yanzu ta zama in izina ga sauran mutane, za ta iya musu nasiha da wa'azi da nuni da illar aikata abu irin wannan da kuma abin da zai biyo baya, domin babu shakka akwai cinkoso, kuma illar cinkoson nan tana fadawa babba da yaro. Prison ya zama recruitment center. Yanzu nan zaka ga wanda ya fi salafi a ce maka kai karamin kwaro ne ma, in te wata wutar ma a rufe ka da duka saboda kai baka iya shege ba. Saboda haka za raba ta da wannan irin environment din, ya fi zama alfanu, ya fi fa'ida, ya fi alheri. Kuma ita yanzu ta je ta tabbatar ta ga yadda aka yi dariya ta gagarkare, to dolenta za ta zama sample ga wasu, kuma za ta yi wasu kamar yadda aka yi magana koda ba da foundation ba, yadda matasa rayuwarsu ta taɓarɓare, motsi kaɗan an kama su an kai su cell, daga nan sun tafi prison, za ta iya zama izina da nuni gare su. Kuma zancen stigma fa ya riga ya ƙare, watan kwaram ɗaya ne in an yi shi ya wuce shi kenan, ta riga ta ƙare tunda ita dai hukuma ta wanke ta, yanzu ba wanda ya isa ya ce mata mai kisan kai. Tana da damar da za ta tafi ta nemi wani damages a gaban alƙali, ba wanda ya isa ya tsangwame ta saboda abin da ta hukuma ta yafe mata. Kuma ba haka kawai aka yafe mata ba, sai da aka bi matakan an tabbatar akwai remorse, akwai dana saninta ta fito ta bayyana. To kaga akwai wannan maganganun.
Wasu suna ganin wannan lokaci barsa ne yake faruwa ne ake ƙara samun yawaitar irin waɗannan hari ko faramaki da mata suke kai wa mazaje, misali a gidajen aure.
Tura ce ta kai bango. Ka san ku duk abin da ka tura bango, aka ce in aka yi waiwayan biri ba shi da fa'ida ba, za a ga daidai ba. An bar su da halinsu, an bar su da ƴaƴansu, bayan wannan din an bar su a cin zarafi. Kwanan nan a cikin satin nan da ya gabata ake magana uban da ake zargin ya ɓata ƴaƴansa, kuma a ciki har da 'yar shekara 5 ba ta iya riƙe fitsari, ba ta iya kashi. Wani irin hari ne ba za ka kai wa wannan mijin ba idan ka hau dokin zuciya? An baka da wahalar yara, an ƙi zama da kai lafiya, kuma an ƙi rabuwa da kai. Za ka ga mata suna gidajen iyayensu, su ba a aure su ba, su ba a sallame su ba, kuma sannan a ce ba a sake su ba. Shi sakin ma a wannan zamanin alfarma ce, saboda in an ce tafi ta gani ai wani ya gani din ya dau ya ce naji na gani amma sai a rataye mutum shi ba aure shi ba shi ba bazawara ba shi ba zauna da shi lafiya ba a jeje ki da halinki din ma ki ci gaba da zama dan iyalinki na yi duk abin da zan yi a zamanin nan to shi kuma ba zaman lafiya saboda haka mata ne suka tsinci kansu a wani yanayi da kange ka zo gida kai magana a ce kai hakuri ba za a bi diddigin matsalan nan a zo gabar da za a yi maganin ta ba maganan nan ta hakuri ba solution to shi yasa suka shiga daukar wa kansu solution matakin daukar hukunci a hannunsu suke ganin shine abin da zai fi zama maslaha to kuma sai muka tsinci kan mu a inda muke kullum muna rigima da ƴaƴanmu tarbiyarsu ta lalace ta fandare mana ba a matan ba ba a mazan ba mu matan kuma kullum mu ne a the recipient end saboda duk sanda yaran mu suka shiga matsala mu ne a cikin rigimar tashin hankali mu ne kuma a kokawar ya za a yi mu ga mun dawo mun saita tunanin su san dawo irin mu
aka maka lawo barista ta ce to abin da yasa ake samun yawaitar wannan farmaci da suke kaiwa maza sai daga ciki shine ana an kore musu malaji irin wannan yanayi su mata ne kamata su yi
to kafin kai ga wancan kamar yadda barista take faɗa cewa akwai wato kamar wakilai na gwamnatin tarayya da suka zo suka haɗu da gwamna aka tattauna dai kafin kai ga yi mata yafiya ita wannan mata ko kuma ita wannan yarinya alal haƙiƙa hakan yayi daidai kuma zuwan da aka yi gwamnatin tarayya ta naɗo wakilai har aka zo aka yi abin da aka yi abu ne mai kyau shari'a ta yarda da shi sai dai kawai abin da nake kallo ko nake hangewa mutane ko gwamnati ita kanta matsalar da kila su waɗanda suke bin jini abin da ka iya zuwa na cewa su kuma suna ganin an danne masa haƙi shi yasa shari'a ta ce kowaye yayi to ba wanda zai yafi sai asibi wannan shi ne nake so a fahimta akan wannan bangaren
na haka dai watakila da kamata yi na gwamnati watakila wanda ta tsara wannan abu kuma a yi la'akari da wannan
gwamnati yi a tattaro kuma danginsa sai a zauna da su da gwamnan da danginsa dangin shi wanda aka yi kisa wanda aka kashe
an samu kammalar
mallar masu zuwa da wannan kenan
wannan shine abin duba to malam ne fukan nan da barista ta zayyano ake yi maza wai duk da ita mata ce dokin zuciya ke hawa
haka
ne maganin wannan yana
to yana ɗaya daga cikin magani ka ji wacce matsala da muka ambata ta farko matan mafi yawanci su yanzu misali bibi sa ukun barnar da ake yi na irin wannan duka auren soyayya da ake ambata ne a ba ka gane manufata bannar da take faruwa a yanzu ba a barin iyaye su zaɓi mazajen yaran su suke da zaɓin kansu an ba su dama saboda ana tunanin kamar yanci aka ba su kamar yadda na faɗa halal ne mace ta zaɓi mijin da yake so take so to amma fa kai san uba da asubai na shi ko kuma na ita wannan mata akwai buƙatar su duba su ga shin wannan mijin ya dace da ita kar a ɗauka wai dama ce da yanci aka bata ta yi gaban kanta a ce a ita take so ba kula da a'a dole ku tsaya kai da fata shin wa za ta aura sannan kuma wannan damar da aka ce shi uba ya je ya nema wa yarsa ko yana da damar da zai nema wa yarsa da na gari miji na gari ko ko mijin da ya dace da ita in ka kula da ai can ana yin auren amma ba irin wannan kisa kisa na kisa akwai batawa akwai rashin jituwa amma mace dai ta dauki wuka ta daba wa mijinta ko ta kashe mijinta wannan al'amari a wancan lokacin yakan dade zai faru ba
yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu jabirce nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu barista Badiha Abdullahi Ma'as da Dr. Musa Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustafa Muhammad Danduni sai kuma wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Go me down to me, I say.